إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وعليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله. فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wadi yada yabo shi tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwarmu da ku a wannan yammaci, a wannan yammaci na 19 Juma'a kenan, 19 ga watan Ramadan shekara na 1440 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine yammaci na 24 ga watan 5 shekara na 2000 da 19 miladiya. Mun haɗu a wannan masallaci na Masjidus Sahaba a nan sabuwar unguwar Jiyar a cikin garin Bauchi domin ci gaba da karatun tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda idan za ku iya tunawa jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya na 186 a cikin wannan sura mai albarka, wanda ba mu kammala bayani akan abinda ayan ta kunsa ba. Za mu sake tashi daga kansa, wato fadin Allah la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. Na'am, arama.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم القلوب.
الله مدوككين سيركي يتي لتبلون في أموالكم وأنفسكم. Wallahi za a jarrabe ku cikin dukiyoyinku da kuma rayukanku. Wala tasma'unna min allazina utul kitaba, kuma wallahi za ku rinka ji daga wajen waɗanda an ka ba su littafi min qablikum kafinku. Min allazina ashraku, da waɗanda suke masu bautan gumaka ko rana ko dukkan abinda ake bauta mishi ba Allah ba, wato wanda ba su da wani sauƙaƙƙen littafi daga sama. Adan kathiran, za ku ji cutarwa mai yawa, za su rinka faɗan maganganu waɗanda suke wato ba su dace ba na sukan addini ko na sukan masu kula da addini ko na sukan waɗanda suka gwada addini ya dame su. Wa in tasbiru, ko idan kuka yi haƙuri wa tattaku ka kiyaye dokokin Allah, fa inna zalika min azmi al-umur, wannan yana daga cikin wato manya-manyan al'amura, ko kuma yana daga cikin al'amura waɗanda suke wato masu girma a wurin Allah maɗaukacin sarki, shine juriya akan cutarsuwa da da'ima mutum akan tafarkin Allah maɗaukacin sarki. Wannan aya ta yi magana akan jarabawa, wanda kuma kamar yadda jiya muka faɗa cewa an fara da taukidai guda uku, la tublawunna, mun ce wannan lamu taukid ne, wanda a ƙarƙashin sa akan samu wato lamul qasmi, sannan ga nunu taukid wanda yake gwada dole ne, inda kai mutum musulmi ne mumini ka yadda dole za a jarrabe ka, ko ka shirya ko baka shirya ba, ko ka yadda ko baka yadda ba, ko ka san lokacin faruwan ko baka sani ba, sai an jarrabe ka. Wannan za a jarrabe ka a cikin dukiyarka. Zai iya yiwuwa kana kasuwanci ka yi asara, zai iya yiwuwa ka samu dukiyan ka tara ya zo ya kare, zai iya yiwuwa wata rana wato ainihin gobara ya same ka, hadarin mota ya same ka, lallai ne da cikin dukiyarka sai an taba ka wata rana. To wannan ka ji a cikin ranka ka yadda, domin kada wata rana wani abu irin wannan ya faru da kai, zuciyarka ya fashe ko kuma jininka ya hau ko kaza da sauransu, wanda yake gwada karancin yardanka game da kaddara, wato abinda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara maka. To Allah maɗaukakin sarki ya ce wala nabluwannakum bishai'in min al-khawfi
wal-ju'i wa naqsi من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر
الصابرين
الذين
إذا أصابتهم مصيبة قالوا
yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf lallai da sanni zamu jarrabe ku da wani abu na tsoro wato za a jarrabe ku da tsoro mutane su shiga cikin firgici wato shiga cikin tashin hankali kullum mutane suna cikin wato zillimi suna ganin abu kaza zai faru da su abu kaza zai faru da su wannan tsoro Allah madaukakin sarki yakan jarrabe mutane da shi shay'in min al-khawf wal-jaw sannan zamu jarrabe ku da yunwa to za a iya samun lokacin da mutane da su shiga cikin yunwa to ya zama ainihin abinci yayi karanci ko abinci yayi tsada abinda mutane za su sayi abincin da shi kuma babu a hannunsu to mutane su shiga cikin yunwa irin waɗannan yunwa da ake a irin yanzu wato ainihin akwai irin yunwa da aka yi a baya irin wanda sai dai dan adam ya roki Allah kada Allah madaukakin sarki ya maimaita mishi irin Ibn Khalkan a cikin littafin shi wato tarikhul wafayat ya kawo isa na wani lokaci da aka taba samu a can lokaci a baya magabata irin wani yunwa da aka samu da mutane suka wayi gari suna iya cin komai wato duk abin da ka sani ba a ci mutane suna ci ana cin kare ana cin alade ana cin muzuru ana yin kaza kai sai da aka wayi gari mutane sun kai matsayin da inda wani zai iya mutuwa a cikin su ma ba su je su bushe shi ba sai a ci kawai to kaga wannan babban fitina ne to irin wannan yunwa aka ce mutane an jarrabe su da shi to ba za su taba ganin fitinan da yafi wannan ba to saboda haka lallai Allah madaukakin sarki wato yana tausayawa ga wannan al'umma ta yadda duk halin da za ta shiga gwargwadon hali za ta iya samun dan abin da za ta sanya a cikinta ko mun kashinsa to Allah madaukakin sarki ya ce za mu jarrabe ku wato ainihin da yunwa wa nafsin min al-amwal sannan kuma za mu iya jarraban ku da karancin tattalin arziki wato tattalin arzikin ku ya kare ya zama wato ana lallabawa ne kullum mutane suna kukan babu kudi a hannunsu wal anfus haka nan rayuka a rika samun abubuwa da za su kawo sanadiyar mace-mace hadarin mota ɗan fashi da makami ɗan kidnapping ɗan kaza duk waɗannan Allah yana jaraba ku ne wato don ya ga ƙarfin imaninku da dogaranku ga Allah da mai da lamuranku zuwa gare shi sai ce wa bashiris sabirin ka yi albishir wa masu haƙuri duk wanda suka yi haƙuri suka jure game da abin da Allah ya jarrabe su da shi to za su samu kyakkyawan sakamako amma ka tambaye Ubangiji su waye ne masu haƙuri sai ce allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne wanda in wata musiba ta same su sai ka sun ce mu na Allah ne kuma wajen Allah za mu koma sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma irin waɗannan suna da salatoci daga wajen Ubangijin su da kuma rahama ainihin wato daga gare shi ulaika humul muhtadun kuma waɗannan su ne shiryayye Allah madaukakin sarki ya sa mu na cikin shi so da kallon ne abin da ya kamata mu dage akai shine abin da ayan nan ita ma wannan ta gaya mana mu yadda za a jarraba mu to kuma jarrabawan nan zai shafi dukiyan mu ya kuma iya shafan kawukan mu to shi jarrabawa akwai albalwa almunfasila da albalwa almuttasila albalwa almuttasila ita ce wanda take da alaka da kai kai tsaye a sa ma rashin lafiya a sa maka wani yanayi na hadari ka kare ko kai wani abu wannan jarrabawa ne to kuma akwai munfasila wanda take da alaka da ainihin abin da ya shafi wani abu naka amma shi ba jikinka bane kaman dukiyanka kaman ƴaƴanka kaman abin hawanka kaman gidanka duk waɗannan jarabawa zai iya hawa kansu wanda shi baya haɗe da jikinka amma kuma abin kana jin naka ne idan ya taɓu kakan ji a jikinka cewa an taɓa ka to irin wannan ma duka mutum ya san da ya kwana da yin haka a cikin zuciyarsa cewa hakan zai iya faruwa da shi sai wala tasma'una min alladhina utul kitaba min qablikum ومن الذين اشركوا اذًا كثيرًا وإن أنك باتوا للكافي to ainihin yahudawa da nasara da ku rinka jin maganganu na batanci a wurin su game da addinin ku za su rika gaya muku munanan maganganu na cutarwa game da addinin ku a inda suke ganin cewa ba su da ƙarfi na sitin kare ku a inda kuma suke ganin suna da ƙarfi na sitin kare ku to za su iya cutar da ku kai tsaye a jikin ku amma idan suka ga ba za su iya wannan ba za su rika maganganu ne su rika faɗan maganganu akan addinin cewa wannan addini ne wanda yake na yan ta'adda, addini ne wanda ba rahama a cikin shi, addini ne na kaza, addini ne na kaza, in sun ga dama faɗi munanan maganganu ga shi annabin da aka turo muku, ko su faɗi munanan maganganu ga littafin ku na Alkur'ani, ko su ɗauki Alkur'anin su kekketa shi, ko su wulakanta shi, za su dai wani abu wanda sun san cewa in sun yi kuranku zai ɓaci. To wannan shine cutar wanda ake magana a kai, wato galibi cutarwa ne na zance ko na ɓatanci ko na faɗan mummunan magana gare ku, wanda za ku yi ta jin haushi, ranku zai yi ta ɓaci. Ba cutarwa ne na gaba da gaba, wato su zo su cutar da ku a jikinku ba, wannan sai sun samu cikakken dama. Amma ba su samu cikakken dama ba, to za su rinka faɗan maganganu wanda yake nuni zuwa ga ɓatanci, wato ga wannan addini na Musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fama da irin wannan a cikin garin Makka. An sa masa suna iri-iri, an kira shi boka, an kira shi mawaki, an kira shi matsafi, duka an gaya masa maganganu waɗanda suke na zagi da na cin mutunci, wanda hakan yana ɓata ran sahabbai. Amma dai kuma Annabi yana danne su cewa su yi haƙuri. Wannan haka ne, babu yadda za a yi mutum ya zo da wani addini daga wajen Allahu subhanahu wa ta'ala face sai an cutar da shi. Manzannin da sun ka zo gabaninsa, haka su ma abin ya yi ta faruwa da su. Qur'ani yana cike da kisoshin annabawa. Annabi Nuhu alayhi salam mun ga sai da shekara 250 a cikin mutanen, shekara 950 yana wa'azi, amma wa ma amana ma'ahu illa qalil, ba wanda suka yi imani da shi sai ƴan kaɗan. Mafi rinjayen magana duka mutane 80 ne suka yi imani da shi. To kaga mutum 80, to shekara, to a kowane shekara 10 ma baka musuluntar da mutum ɗaya baki. Wato yayi generation bayan generation, jailun ba da jail, waɗannan su zo waɗannan su wuce, waɗannan su zo waɗannan su wuce. Kai sai da ya zama ma in mutane sun zo mutuwa ya yi wasiya ma ƴaƴansu, cewa wannan tsohon kanku yadda da shi, tsohon najadu ne. Allah da kansa yace a tawasau bai balhum qaumun tagun, yace kan wasiya suke ma junansu ne, dan kowa ya zama ba ya yadda da shi, yace mutane ne kawai masu ƙetare iyaka. Haka ya rinka fama da su, yayi salon wa'azi iri-iri, yayi wa'azi da daddare, yayi wa'azi da rana, ya bi kowa gida-gida, ya je kasuwa yayi, yayi wa'azin turmi, duk wani salon wa'azi da kake gani Annabi Nuhu ba wanda bai yi ba. Amma shi da kansa ya kare gamsuwa waɗannan mutanen ba za su musulunta ba. Ya yi addu'a ya ce, rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tazarhum tudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Ubangiji, kaka kyale kowa dan ba za su imani ba, ko sun aihu wasu sun zo su ma haka za su ci gaba da zamuwa. Allah madaukakin sarki ya ce masa, to yanzu abin da za a yi, ka kera jirgin ruwa, za mu kawo masifa ce ta ruwa. Da suka zo suka gan shi na kera jirgin ruwa, shikenan sai suka ce ai yahuma. Wato duk lokacin da suka zo wucewa suka gan shi yana kera jirgin ruwa, sakhiru min, sai su rika masa izgili, suna cewa da ma tuntuni sana'an kiran nan ka kama na yin jirgi, da yanzu ka kware, da ka tara wani abu, shekara da shekaru kai wa'azi za ka rika yi, to da wannan ka kama yi da yafi maka. Kullama marru alaihi min qaumi ko sakhiru min ala in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun, in kuna mun izgili dan zo in muku kamar yanda kuke yin mini. To haka annabawa, annabi Ibrahim, annabi Isa alayhi salam, annabi Musa, duka za mu ga cewa ba wanda ba a cutar da shi ba a wajen da'awa. Waɗansu ma kashe su aka yi kamar su annabi Yahya, waɗansu kuma an nemi a kashe su Ubangiji ya gudu da su kamar su annabi Isa, waɗansu an jefa su a wuta kamar annabi Ibrahim, sai da aka ɗauke shi aka kura wuta aka wurga shi a ciki. To kaga duk wani mai wa'azi, duk wani mai faɗakarwa zai yi wahala abinda za a masa na cutarwan har ya kai na waɗannan annabawa. Wani zai iya kaiwa, wani kuma ba lallai ne ya kai irin abinda wato ya gani annabawan nan suka gani ba. Annabi Ibrahim tun daga gida ake faɗa da shi, tun daga cikin gidansu mahaifinsa yake faɗa da shi akan wannan da'awar da yake yayi duk yanda zai iya gamsar da mutane abu ya gagala. Ƙarshe dai dole Allah yake ya hijira ya bar garin shi ya tafi Sham ya je ya ci gaba da zama a wurin, saboda jama'arsa ba za su yi imani da shi. Saboda haka abinda ake nema da mai wa'azi da mai faɗakarwa shine abinda ayan nan ta faɗa daga ƙarshe, shine haƙuri kawai. Idan har baka yi haƙuri ba, to za ka haifar da matsaloli masu tarin yawa, domin za ka janyo ma addinin da da'awan wato munanan fahimta da zarge-zarge musamman a irin lokaci na yanzu da aka samo wani kalma na terrorism aka fito da shi ake amfani da shi wannan kalman ko extremism duka kalmomi ne da ake amfani da su ga mutanen da kawai suka damu da cewa za su yi addini in kana salloli guda biyar kana daukan Qur'ani kana karantawa to za a iya lankaya ma wannan sunan a ce kai ne mai wannan sunan kawai indai har kana yin wannan ba sai kana wani magana ko kana da sauransu ba to saboda haka dole ne masu san addini sai sun yi takatsantsa duk wanda yake san addini to ya kamata ya fahimce shi ya fahimci tsarika na musulunci yadda yake bi wajen wato tabbaka abubuwansa annabi sallallahu alaihi wasallam dinnan dan garin makka ne a cikin garin makka aka haife shi duk ɗan uwansa suna nan da iyaye da kakanu da yayyu da kanne da kaza amma da yazo ci ayi musulunci sai da aka sa shi a gaba aka takura masa a cikin garin makka wasu sukan shake shi a lungu su yi ta dukansa sai an zo an kwace shi sai wasu cikin sabbin su sayin abubakar sun zo sun kwace shi da karfin tsiya wani lokaci ma yarsa na na Fatima sai ta fito ta shiga cikin al'amari to kaga kenan shi fa dan garin ne fa a fa cikin garin yake kuma ga abin da yake faruwa da shi to amma sai ya jure ya yi hakuri yakan zo ya samu sahabban sa ma ana cutar da su bayan da zai iya yakan zo cewa ya ce isbiru ala yasir fa inna maw'idakum aljanna mutanen gidan yasir Ammar ɗansa da shi Yasir ɗin da mahaifiyar Ammar Sumayya ita ce awwalu shahida fil Islam ita ta fara yin shahada a musulunci mace ne ta fara yin shahada tunda ita kashe ta aka yi ɗaukan mashi suka yi suka soka mata a gabanta suka kashe ta duka akan musulunci kawai kuma musulunci nan ba wai ta ce ba ma tana kiran wani ba ne ba ita ne ta yadda za ta yi shi mijin ne ya yadda zai yi shi ɗan ne ya yadda zai yi amma me yasa suke yin musulunci saboda aka kama su aka ta cutar da su har aka kashe annabi a lokacin bayan da zai yi mutanen da suke musulunci ga musulunci ɗan kaɗan ne in ya zo wucewa sai dai ya ce kawai ku yi ta haƙuri mutanen gidan Yasir makoman ku ita ce aljanna amma ba abin da zan iya muku Habbab ibn al-Arad Habbab muna gani ya zo ya samu annabi a sa'agin din ɗakin Ka'aba annabi ya yi matashi da rigansa ya kwanta yana hutawa yake cewa ala tad'u lana ala tastansuru lana ba za ka roƙa mana Allah ba za ka nema mana agaji ba ana fa cutar da mu an fa takura mana annabi ya ce ku yi haƙuri ku gaggawa ne da ku shi mutanen da suka zo gabanin ku akan ɗauko mutum a ɗauki ainihin wato zarto a sa daga tsakiyar kansa ana yankawa sai an raba shi gida biyu amma ba zai bar addini ba wani akan ɗauki kum na bakin ƙarfe ana cakkawa a namansa sai ya ji ya taɓa ƙashi ana tuzgewa amma hakan ba ya sa ya bar addini ta ce gaggawa kuke ku yi haƙuri za a wayi gari wata rana daga garin makka ko daga garin madina mutum zai iya kama hanya ya tafi har Hadramaut cikin ƙasar Yemen ya je ya dawo ba ya jin tsoron wani zai takura mishi akan addini sai dai in yana kora tumaki ya tunanin kar kuraye su kawo masa farmaki wannan kuma a nau'i mutu ba sai da haka ya faru sai da haka wayi gari duk waɗannan yankunan ba inda ba musulunci ake ba mun ga hadisin Mu'adh bin Jabal da annabi ya tura shi zuwa Yemen ya je ya yi musu wa'azi ya kira su zuwa ga addinin musulunci annabi bai bar duniya ba duk waɗannan yankin jaziratul arab din sai da aka karɓi musulunci ya zama da aka yi musulunci a ko ina ba ka da damuwa to yau an wayi gari ba wani continent a duniya face ana musulunci ko wata ƙara ana musulunci wasu wuraren ma kai ka ce ma a wurinsu aka fara musulunci saboda yadda suke riƙo da shi ko suke karanta musuluncin ko makamancin irin wannan to waɗannan yake gwada cewa dole abinda ayan nan ta faɗa daga ƙarshe wa in tasbiru wa tattaqu indai kuka yi haƙuri kuka kiyaye dokokin Allah kuka fahimci addinin nan kuka ɗabbaka shi to ku sani Allah maɗaukakin sarki zai ba ku agaji Allah maɗaukakin sarki zai ba ku kulawa Allah maɗaukakin sarki zai taimake ku amma dai su waɗannan su gamsu da abin da kuke yi su yadda da ku wannan ba zai taɓa yiwa walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum ba za su taɓa yadda da ku ba yahudawa da nasara har sai dai in kun bar addinin ku kun koma bin addinin su haka kuma ba zai yiwu ba wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u man yartadid minkum an dinihi fayamud وهو كافر فاولئك هبطت اعمالهم في الدنيا والاخره الله يكي بلا سو غشه بس سنا ياقن تو wannan yaqan ba sai yaki na makami ba har na tunani akwai al-ghazw al-fikri wato wanda za a yaki kwakwalwanka a yaki tunaninka a rika zuwa da wadansu abubuwa na shubuhohi wanda za a rika sa maka kokwanto akan addinin da kake yi wanda wannan shubuhowan wato kafafe irin na social media sun zo suna bada gudumawa mai karfi akan wannan tafarki wanda dama asalin manufofin samar da su shine wato a rika isar da manufofi zuwa ga mutane a duk inda suke duk wanda ya nazarci wato al'amari na globalization al'ulama zai san cewa wato asalin bature ya fidda wannan tsarin ne domin ya tallata muhimman abubuwa guda uku. Na farko aqida, wato ture ya tallata aqidarsa abinda ya itikadi ya yadda da shi. Abu na biyu ya tallata al'adansa. Abu na uku ya tallata wayewarsa, wato yadda yake ganin shi ya fahimci wayewa a duniyance. Saboda haka yaya zai yi ya cusa wa mutane al'adin da shi yadda yake aiwatarwa su tashi daga kan al'adunsu da suka saba, imma al'adar musulunci, imma al'ada na kabila, imma al'ada na kaza da sauransu. Saboda yana ganin cewa lallai akwai bukatar mutane a fidda su daga cikin yanayi da tsari da suke rayuwa a cikinsa. Ka sa jamfa, ka sa hula, wannan kauyanci ne. Dole ya kamata a mayar da kai ka rika sa wato ainihin tirikwata, kana sa abin nan wata riga wanda da kyar za ta iya rufe cibiyanka, to wannan shi ne wayewa. So da haka shi wannan haka yake bukata. In ɗan mata ne su ma haka, ta sanya riga, ta ɗaura zani, ko ta sa skirt har ƙasa, ko ta sa hijabi, duk wannan ba wayewa ba ne. Duniya yanzu an wuce wannan. Ya kamata ta fito ne kanta ainihin wato babu dan kwali, ta sa wando, ta dame jikinta, ta sanya riga, ta dame, ta dauki gilashi, ta mandara a fuskanta, shikenan ta fito. Wannan shi wannan shine asalin ita wayayya ce, ita ta san inda aka dosa. To da haka wannan issue na globalization Bature ya fito da shi ne don ya tallata manufofinsa, kuma ya ci nasara da dama. Tunda da yawa yara akan wannan a tsarukan talabijin, wayan hannu, kaza, duk suke ganin irin waɗannan ɗabi'u da halayya daidai da askin kansu, irin wannan suke gani. Rigan da suke sawa irin wannan ne. Mutum ya zo yana sa wando, wandon he an taru an taya shi sawa, ka taɓa jin irin wannan wando? Wando ne fa za ka sa sai an taya ka, an riƙe kana ja, ana ja, kana ja, ana ja, tukunna ka sa shi. Kuma in ka zo cirewa shi ma kuma haka, sai ka faɗi da baya, ka zauna sai ka miƙa ƙafanka, sai a riƙe aiki ki haka za a rinƙa jan wandon nan. Wai duk a hakan wahala fa kake sha? To kaga kawai dai Bature ya amfani da dama, ya riga ya cusa ma mutane abin da ke so ya cusa. Haka za ka ga wasanni na ba gaira ba dalili. Yau wasan ƙwallo ya zama wani muhimmin abu a cikin zukatan al'umma a ko'ina suke, musulmi a duniya, ko Balarabe ne, ko mutumin Asia ne, ko mutumin Afirka ne. Babu abin da ya kiyaye shi kamar wasan ƙwallon ƙafa. Da kiyaye komai ba a duniyar nan kamar wasan ƙwallon ƙafa. Ya kiyaye komai, duk tim ɗin da suke buga Europe duk ya san su. One by one zai iya zano maka su cup, wanda suke yin La Liga cup, wanda suke wane-wane cup, duk inda ake ƙwallo a Italiya ne, a Spain ne, a ina ne, zai iya zayyano maka tim ɗin. Zai iya zayyano maka squad ma gaba ɗaya. Wato best squad na tim zai iya ce maka in ana so a ci ƙwallo a sa wane. Wane a nan ba kaza, wane a nan ba kaza, wane ne goalkeeper, wane ne defender, wane ne ɗan tsakiya, duk zai ma wannan bayani. In aka zo aka ci su, an da a tambaye shi dai analysis da ce abin da yasa aka ci mu ba a sa wane ba ne, ba a yi kaza ba. Duk ya riƙe waɗannan ya haddace komai a kansa. Shi bai haddace Bakara ba, bai haddace Ali Imran ba, bai haddace Sabbu ba, bai haddace wani alamtara mai kyau ba zai iya ba. Ga shi dai muna gani manyan mutane waɗanda suke a siyasance jagorori, kaga mutum ya zo ana kokuwa da Fatiha da shi, da Fatiha. Fatiha ta kada shi, ko ya kada ita, ko su yi zubar gada, da ƙyar za su isa. To dan Allah malam, in dai ba wai tasiri na ainihin wato Bature yanda ya amfani da kafafen yaɗa labarai da sauransu bai burkita mana lissafi, sai ya za a ce abin da ka tashi a kai, kai ma baka san waye kakanka ma wanda yake ba musulmi ba. Babanka da kakanka da kakanka duk musulunci ake yi, a haka ka tashi. Amma a ce baka gane komai ba a cikin musulunci, a cikin 'yan shekaru biyar ko goma wani ya zo da waɗansu abubuwa har ya mamaye ka, har manufofinsa sun riga sun shiga cikin zuciyarka, sun zauna. In an ganka kawai kai Bature ne, he dai kawai fatanka ne baki, amma ka riga ka gama turancewa. Wanda baya jin turancin ma baya kaza, shi kuma kullum yana nan da rediyo, akwatin gwangwamin rediyo a wannan ɗansa. da sassafe na yin sallar asuba ba zai tsaya wani zikirori ko wani kaza ba zai zauna ne ya bude BBC 6 in an kare America 6 da rabi in an kare Faransa 7 da rabi in an kare Germany haka ba shi ba da lokacin da zai tsaya ya karanta Qur'ani ko ya salatin annabi ko ya istighfari shi dai waɗannan labaran wanda yake zo su maimaita waɗannan ma ya zo ya sa maimaitawa kuma komai bai ci da ita haka zai ta jifa ba abin da ya dame shi kuma ya fita wurin aiki kuma a kama tadin wannan labaran da kama bayani shi ba ma'aikacin jarida ba shi ba analyst ba shi ba kaza ba haka zai awa guda yana ta bayanin abin da ya faru ko abin da ya faru dan daga kayan bakin ciki ne a wani ya tada bomb ne a wani wuri an kashe wasu an yi kaza an ce akwai rikici tsakanin kasa da duk ba wani abin kirki daga dai rikici sai tsaya sai shiririta kuma amma mutum bai da wani lokacin da Qur'ani ka zauna ka karanta ko kai ta salatin annabi ko kai ta zikiri wallahi sai ka tashi zuciyanka lafiya kalau baka da damuwa baka jin wani abu ko baka da kokobo hankalinka ba zai tashi ba ala zikrillah tatma'innul qulub da ambaton Allah ne zukata suke nutsuwa mutane suke koma cikin hayyacin su amma ka je ka sa damuwa akan ka bayan abubuwan nan ka ji an kashi suwa da an yi kaza du hankalinka ya tashi ka fita ka je ka sayi jaridan sport ka je ka zauna kuma kana karantawa an ce an sayawa ne miliyan kaza an sayawa ne a tim din ku haushi ya kama ka an zo an yi wata an ci ku ranka ya sake to wai kai to lafiya ma ba za ka yi ba kai da hawan jini da karin kafa ma kenan saboda kana ta tara kayan damuwa ko ba wanda ya dora maka ba wanda ya saka saboda haka irin waɗannan abubuwa wala tasma'unna min alladhina utul kitaba wa min alladhina ashraku azan kaseera da ku rinka jin cutarwa mai yawa to amma su kuma sun shagaltar da ku da wasu abubuwan da ba lalle ma in sun zo suna wani abu ma addinin ma ya bata muku rai saboda ku riga kun shagaltu da wani abu sai zo ana ta magana ma ana cewa kaza kasa kaza an kashe musulmi kaza ko amma dai ma da ne kawai ba kamata ma ana wannan ba in a rana akwai wani top match da ra'ayi yanzu wannan top match ba ya fi damun ka game da maganar wasu musulmi da aka kashe a wani kasa ko wani takura ma wasu musulmi duk wannan ba ajandan ka bane kai yanzu wasan nan da ake cewa za a yi shine a gaban ka duk abin da kake kana so ka kammala kafin lokacin wasan nan in ka zo ka zauna kuwa ko mai kallon Qur'ani bare kai ka nutsuwa ba haka zaka da duka kammala idaninka kai ta kallo kai awa 1 da rabi ka bata makanka lokaci in an yi rashin sa'a an ce ku nan ma kuma dai ka tashi da bakin ciki kuma ka fita ku kama musu da wani ku saki awa 1 kuna musu ni ban taba ganin aikin banza da ya wuce wannan mutum ne yana aikin sa na sana'an sa yana neman kudin sa kai kuma ba a baka ko kobo kana bata lokaci wajen kallon baka da bambanci da magini da yanzu ka zo wucewa ka ga wani kawai na gini ya ka samu kujera ka ajiye anan ka zauna sai yana ta ginin kai kana ta kallon har ya gama ya tashi tukunna ka dauki abun hawanka ka hau sai ka ci gaba da tafiya ai kaga ba za ka yi haka ba kawai duk wani na gini ka zauna kana kallon sa kai ba karuwa a komai kake ba to wancan da yake kallon nan ba shi aikin kudi yake kai da kake ta bata ranka har kana zagin coach din duk kudi yake ba kai ko supporters ma ba a dauke ka ba ba a baka ko sisi kai kake zuwa ka so kati ka sa to ni irin wayan abubuwan suna dami ni in ba za ka nemi sanin lahira ba to duniyar ma ka nemi sani mana ai gobe ka dauki wani littafin ka na science ko na abun nan ka kama karantawa wallahi gobe ka kama haddan wani biology ko geography ka haddace ya fi maka ni mana to gobe kai haddan wannan ka samu dai wani abu dai wanda za a ce dai ko dai a kiyama ko a duniya dai ka dai imfana da wani abu amma a ce baka imfana da komai ba ka bata lokuta irin waɗannan gaskiya akwai hadari a ciki ka sani lokacin nan abin tambaya ne lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'alu an arba'i fisal an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa wa an ilmihi madha 'amila bihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum ba zai gushe ba gaban ubangiji sai an tambaye shi dayan abubuwan nan guda hudu lokacin shi gaba ɗaya rayuwarka aina ka karar da shi sai kayi bayani rayuwarka ya kare a wuri kaza ya kare a wuri kaza ya kare a shirme ya kare a damuwa wannan za ka yi bayani filla filla sannan kuma samartakanka aina ya kare hakka tsufa aina ka karar da samartakanka a yawon shirme a yawon kwallo a yawon kaza a yawon kaza a yawon kaza ba ka da lokaci da karanta alkur'ani kana musulmi a samu kai wata guda baka taba daukan qur'ani haka ka karanta wani ba ko sallah ne ba za ka ji ba me yake faɗa ba saboda shi ba su da alaka shi kawai kullum yanzu ya samu jami'i ne tsaya ba liman kawai liman ya gama karantowa shi ke ne dungula ya tashi abinsa ya tafi abinsa ko kaga akwai bukatar ya zama kana da alaka da wannan littafi na Allah subhanahu wa ta'ala ba ka da wani hanya da zai kai ka zuwa ga ubangiji zai sanar da kai waye Allah zai sanar da kai hakokinsa kamar wannan littafi na Allah halal akalli za ka rika karantawa domin ka rika samun nutsuwa ka rika sauraron abin da ake faɗa na tafsirin alqur'ani dan ka san abin da kake kai akan wannan addini da kake ci ma dama baka san komai a ciki ba ko shakka babu kana cikin hadari wala tasma'un min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku kafirai za su rika faɗan maganganu na cutarwa wato game da addinin musulunci za su rika sa muku sunaye na yan ta'adda na yan kaza da sauransu wanda waɗansu abubuwan da mutanen ku za su yi su ma ana samu cikin mutanen su masu yi amma ba za su gaya musu wannan magana kwanan baya an samu wanda ya je masallaci ya rika bin mutane a masallaci yana kashe su ya harbe su amma shi ba a kira shi dan ta'adda ba ya ana auna wasu bayanai ana cewa ko yana da tabuwan hankali ne ko dan kishin bangaranci ne yana da irin asabiya din nan wato irin shi ne mai garajin a kare manufofin kasa ne ko na kaza irin waɗannan dai wasu abubuwa da za a dan saba masa dai wani mafita wanda shi ka danganta shi zuwa ga ta'addanci kai tsaye ko dan an danganta ka ga ta'addanci kai tsaye to an riga an san ba koman ka kawai kai a raba ka da duniya shi ne asalin abin da ya fi dace amma yanzu wannan in musulmi ne ya je wani wuri ya ibada ya yi wannan to kai tsaye ma kawai ba sai shi ya faɗi daga ina ya fito ba sai yanzu da a sama masa ma inda ya kamata a saka shi a ce wannan ɗan ISIS ne ko ɗan kaza ne ko ɗan kaza ne da makamancin haka so da haka gaskiya al'ummar musulmi mai kokari mu san wannan addini shine babban mafita a gare mu domin ana samu cikin musulmi waɗanda san addini yakan sa da kishinsa idan suka ga ana taɓa addini a wani wuri ko ana masa ba daidai ba sai su ga cewa su bari su ɗauki mataki wanda shi kuma ba haka karantarwar musulunci yake shi karantarwar musulunci yana da tsari komai da ka gani akwai bayani a kansa filla-filla ko mutuwa da ka je ka yi ya kamata ka san a kan mai za ka mutu domin ba wai haka kawai da ka je a dunkule ka je ka shiga wani abin da kai ma baka san ina ne makomansa ba ina ne karshensa ina da a isa ina da a yi abin da kawai ka shiga motar da baka san inda da a je a tsaya ba to ya kamata mutum ta hanyar sanin musulunci ne duk zai iya gane waɗannan abubuwa amma musulunci in zallan kawai san sa kake baka karanta shi baka sauraron sa a bakin malamai suna karantarwa su saka Qur'ani su fassara su saka littafin hadisi su fassara sai kaza suna bayani in baka jin wannan to za a yi ta amfani da irinka ana cutar da musulunci domin mutane wasu za su iya zuwa da gangan su ziga ka kaje kai wani abu da sunan musulunci sannan kuma a zo a takura ma musuluncin saboda kai kuma alhalin shi musuluncin bai sa kama kai wannan abu in ka karanta tarihin annabi da na magabata da na sahabbai da na sauransu da ka rinka samun mafita a cikin dukkan abubuwan da suke faruwa domin duk abin da kaga ake yi yau maimaiki ne shi at-tarihu yu'idu nafsa tarihi kullum mai ta kansa kawai yake to kawai sai dai a duba magabata ya suka fita akan wannan abu sai ka bi wannan hanya wanda zaka samu ka fita ba tare da ainihin wato wata matsala ba shine Allah madaukakin sarki yace wala tasma'un min alladhina utul kitaba min qablikum min alladhina ashraku azan kaseera to za ku rinka jin cutarwa mai yawa me burin me tunanin su shine ku saki addini ku bari yin sa wadda kaseerun min ahli kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq me Allah yace a karshe fa'fu wasfahu hatta yati Allahu bi amri ku ta hakuri ku ta juriya yau dukkan abinda wato yahudu ko nasara suke yi wajen cutar da musulunci wallahi abin kansu yake koma babu mutanen da suke karban addinin musulunci kamar turawa a duniyar yau babu kamar su to kaga Allah madaukakin sarki yake cewa ku ta hakuri din nan ai ya san abin da ya shirya ai dama wayam kuruna ne wayam kurullah suna makirci Allah na shirya musu saboda haka duk abin da zai zo ya zo wani a matsayin abin da za su kirkire shi a matsayin fitina wanda zai sa a bar ganin kiman musulunci ko a duka jin haushinsa ta wurin kuma sai Allah ya fito da wani sanadi kuma yanda zai sa a ƙara fahimtar musulunci sai a zo da abin nan maganganu iri daban-daban tsarika iri daban-daban duk wanda za a rushe musulunci sai an kawo shi yanzu maganar social media nan da muke yi ai hanya ne da asali an zo da shi a yaƙi addini amma kuma ya dawo hanya shi ma na tallata addini mafi sauƙi wanda ana isar da sakonni da yawa duk da cewa ana samu kuma sakonni munana wadanda su ma kuma suna zuwa na bata tarbiya na bata aqida har aqida kai yaran mu musulmi Hausawa wadanda suna nan a wannan social media musamman kafa na Facebook suna nan ana gwamfama da su na cewa su bace da ma yanzu akwai Allah ba kuma kawai an samu wadansu mulhidai ne irin wadannan zindikai wadanda suka riga suka hada kai da wadannan tulawa ko kuma wadanda ma su asalin su ma su ne sun koyi wannan yaran da muke yi suna turo da sakonni da yaran Hausa da kake ji wanda suke jefa shubohi na gwada ma ba Allah babu tashin kiyama to yanzu yaran da haka ake fama da su wasu ma a cikin garin na ku wanda ma a garin nan ni mun yi magana da shi wanda shi yana ganin gaskiya a yanzu bai yadda da wani tashin kiyama ba kawai fada ake ta yi kuma a kaman Facebook din nan kawai rin a samu irin wa'annan abubuwa ana wannan da shi to kaga irin wa'annan abubuwa hadadin duka ne suna nan da dama wadanda suke mu kasan mu yanda take a ƙasa a bude samanta a bude haka ma sakonnin da ke shigowa a bude ne ba wani wanda yake monitoring din komai ba a kiyaye komai akwai wurare da dama kasashe da in ka ji akwai abubuwa da dama da ko ka bude su ma ba za su budu ba saboda ana bidiyon su ana ganin me yake wani sako suke duk wani sakon da zai zo bata aqida ko bata kaza akan dade shi ko a dakatar da shi ko a yi wannan din sa to amma tunda yara su suke karanta kayan su so ba kamar san lokacin da dai karanta ba yana kwanci a daki zai bude ya ta gani ya ta karatun sa ya ta kaza ya ta kaza ya tura musu da tambaya su turo masa da amsa sai ya kare ya gamsu tunda shi dama addini nan ba sanin sa ne yayi ba shikenan sai kuma ya je ya shiga ya fara musu aiki shi ma kaga ya fara rubutawa a shafin yana maganganu irin makamantan irin wannan to Allah madaukakin sarki ya kiyaye to su na babban bonin su shine kuma addinin kawai ku koma wani addini in ma ba za ku yi addinin su ba to ku zama ku dai ba ku da addini kuna tsakiya ku ba ku musulunci ba ku kiristanci ko ba ku musulunci ba ku yahudanci ku dai ga kunan nan kawai dai kun zama jemagu ku ba ku a cikin dabbobi a kasa kuma ku ba tsuntsaye ba haka dai kuke na abaina saboda haka Allah madaukakin sarki ya in tasfiru inda kuka yi hakuri watattaku shine abu na biyu taka wannan shine wato ku riki dukkan abin da zai sa ku kiyaye dokokin Allah kaga sai ka san addini sai ka san me Allah ba ya so kafin ka kiyaye sai ka san abin da Allah ya ce ka aikata kafin ka aikata to waɗannan abubuwan dole ne a da iyaye da yayyu da sauransu a rika sa hankali akan abin da ya shafi waɗannan yara da ake haihuwa generation ne da sun zo a wani yanayi wanda yanayin da ilimi kawai za a iya tinkaransa duk abin da ka gani yau ake fama da shi na matsala in dai ba ilimi aka tasa a gaba ba za a iya maganin shi ba ana rawaitowa Bishr al-Murisi wata rana barun wani sarki yake cewa banun wani sarki ta bata a cikin gari sai sarki ya umarni cewa a rufe kofofin gari dan kar barin ta fita za ka ce ai sarki ya manta barin ma tana da fuffuke saboda kan dai dan koban gari aka rufe kamar an yi ba a yi ba ne za ta tashi ta zama to duk abin da yau ake shigo da shi cikin mutane ba lallai ne abin ya zama kana iya ganin shi ba abu ne kamar aljanu suke shigowa in wannan wayan kawai da ka gan shi sakon da zai shigo da bayanan da za su shigo da abubuwan da za su shigo Allah kaɗai ya san iyakansu saboda haka dan kana ganin cewa ka ɗauki mataki a zahirance yaro baka barin sa ya fita waje shirme ne a cikin gidan da a birkita masa kwakwalwa yana zaune a cikin gidan ka bai je ko ina ba sakonni za su shigo yarinya a cikin gidan da a lalata ta tana zaune a cikin gida bata fito waje ba sakonni kawai za a rinka shigo mata za a yi haɗa komai da ita za a shirya komai da ita za a yi duk yadda za a yi da inda za a je a haɗu da ita duk a cikin wayan nan za a tattauna za a yi komai za a mata magana za a mata bidiyo za a mata hoto za a mata kaza za ta yi ita ma duk za ta tura kai kana ganin ga yanka a gida ai bata ma fita ba a ta riga ta fita hotonta ya fita bidiyonta ya fita bayaninta ya fita amma ita tana zaune a cikin gida to sai ka dole kawai sai dai a ilmance dole ne ta hanyar ilmomi za a rinka yin amfani in kana using din waɗannan wayoyi za ka iya connecting din wayanka da na iyalan gidanka duk gaba ɗaya duk saƙon da ke shiga cikin wayoyinsu kai za ka riƙa gani za ka iya sanin me ake shigowa kaga wannan sai a ilmance ba wai da ka ba kawai ba wai kana ganin cewa ki kawai ai ina zaune a kofar gida ina ganin ta bata fita a hau ana shiri ta kace yi kawai saboda haka zamani ne an riga an wuce duk inda kai kake tsammani an tafi an yi nisa saboda haka dole mu yadda cewa ba za mu gyara al'ummar nan ko mu ba da guduma wajen gyaranta ba sai mun yi ilimi. Saboda dole kawai mu tashi mu mai da hankali akan ilimi na addini da na rayuwa. Lallai ne mu dage akan sa. Idan muka dage to duk abin da zai rinka zuwa mana zai rinka zuwa a hankali, wato in yazo da mu san inda zamu tsare shi, zamu san inda zamu rage kaifinsa, zamu san yanda zamu yi mu rage mishi tasiri. To amma ilimi mafi girma da zamu cusa ma yaran mu shine ilimin aqida, domin shi ilimin aqida a yanzu ana da tsananin bukatar sa. Saboda idan mutum bai da tauhidi bai da aqida tsakani da Allah abu kadan zai iya raba shi da musulunci. Tunda yanzu ina ji ko a wurin karatu ne ko a nan ne wata ta turo cewa a taimaka mata da addu'a dan ta ya bar musulunci ya koma kiristanci. To kaga irin wayannan abubuwan da suke faruwa, wato yanzu wannan kaga ba wai zallan addu'a ne da a taimaka da shi ba. Ya kamata ta san meye ya jawo haka, me ya faru, me yasa yaron nan ya koma wannan. Wasu bayanai ne aka masa suka birkita masa kwakwalwa, to a samu wanda za su masa bayanan dan su gyara masa kwakwalwa. Dole sai da ilimi, ba zai yi haka kawai a ce a haka kawai ana zaune a ce zai gyaru ko ana tunanin kawai za'a, a'a sai an zo abinda hanyar da ya bi ya hau to abu ta wurin a sauko da shi. Saboda kan a ilmance ne a duba in kuma wani taimako ne wani yake bashi, tunda ana yin wannan ana samu ta hanyoyin da ake bada taimako. Na taɓa bada labari akan wani yaro da na tafi asibiti, wata ɗaya daga cikin ɗalibanmu ne nasin ne take gaya min halin da yaron yake ciki. Yaron nan mahaifiyarsa ta haife shi yana jihar Nasarawa. Lokacin da ya girma ya zama mutum sosai, ya tsallake shekara 20, sai wanda yake zaune a wurinta ta kira shi ta ce mishi wane to wani ba ni ne mahaifiyarka ba, uwarka wata yarinya ce yar Bauchi ta zo nan ni ina yin abinci na sayarwa, ta zo ta zauna a wurina tana taya ni aiki ina dan biyanta, a nan ta zo ta yi ciki sai ta haife ka. Tunda ta haife ka kuma sai ta gudu ta barka, ni kuma na ɗauki rainonka. To gaskiya kan na zo na mutu ka zo ka yi claiming ɗin wani abu na daga abin da ni nake da shi, kai ba ɗana ba ne ka ji dai ga yadda alamun. Wani yaro sai shiga damuwa, wata ɗaya cak da bai wuce sati ba sai wannan mata ta rasu. To ya rasa abin da yake masa daɗi a duk duniyar nan, to bai san kowa ba, ita kawai ya sani, ya ɗauka ita ce uwarsa. Sai ya tashi ya dawo Bauchi. To da ya zo Bauchi kuma sai abin ya ƙara ma damunsa, don shi bai ma san kowa ba tukunna, bai san ma wani ina ne unguwan kaza, wurin ma wa dai je, kawai don an ce uwarsa ƴar Bauchi wa ya san ta, ita dai wannan ba ta nan a wurin, ba a san ina za a same ta. Shekara 20 baya ai lokacin tun ma ba wannan wayan hannun ma da ake balle ma a ce ko tana da namban waya da za a iya samun. Yaron nan ya rasa me zai yi, kawai sai je sai irin shinkafan ɓeran nan, kaje sai indomi ya sa a ciki kawai ya ci, ko ci shugon mai mutu kawai ya huta, domin shi wannan bakin cikin bai san ya zai yi shi. To ya faɗi a gefen gari, haka ɗan social welfare ce suka same shi, suka ɗauke shi suka kai shi asibiti. To suka kai shi asibiti aka yi ta dai ƙoƙari har aka ceto rayuwarsa ya dawo. To ita wannan nursing ɗin abin da ya dame ta kullum ta zo ta same shi takan ga yana kuka ne. Me yake damun shi? To shine ta dan zauna ranan sai take mishi tambayo me damuwanka ne, shine sai yake gaya mata ai ga abin da yake, akwai ga abin da yake. To ashe kafin ita ta zo akwai wata kuma wanda ita Kirista ce, ta riga ta ji abin da yake kuma ta masa alƙawarin cewa za ta faɗa a wurin ibadun su in dai zai koma addinin su, su za su taimake shi. Sai ce wallahi shi zai koma. To shi to mai amfanin ma shi musulunci, ta ce in dai ka shiga addinin mu zai maka rai kuma za a karɓe ka kuma komai za ka dawo ma kaman ma kana da kowa da komai. Shikenan sai shi ya yadda. To ka san fitira ita ta musulunci dole wani abu ya rika damun ka kuma. To yana ta kuka shi yana ganin da asali ma an bar shi ya mutunsa kawai shi da ya fi masa. To shine ta zo take tambayan sa, shine sai take gaya mini cewa ai ga abin da ke faruwa. To na je sai na samu bayina. Ashe wannan har ta kama mishi ɗaki a wani hotel a cikin garin nan ta bashi. Wannan ɗinsa kawai ta ce masa ya tafi daga nan ga inda za a kai shi ya je ya ya cigaba da rayuwa. To kaga wannan gashi da shi an haife shi a musulunci, amma dai ga yanayi, ga hali, kaga halin taimako ne yanzu, a taimako ne aka mayar da shi ya dawo wanda ba musulmi ba. Mun yi duyar da rami mu tracin din yanda yake, dan mu ba gaya wani guduma za mu bayar, mu ga mun ceto shi mun dawo, ba mu same shi ba tunda ba waya yake da shi ba. Amma dai ita wannan ta riga ta raba shi da asibitin, ba ma sallame shi ba, amma dai ta fahimci cewa wannan yar uwantan ita ma ta fara consulting ɗinsa, kuma tana gwada kaman dai za ta ɗauki wani wato mataki ainihin a kai. To ala ayyati halin dai wannan yana nuni da cewa dole al'ummar musulmi su ma sai sun tashi, magana cewa sababbin musulunta da kaza da sauransu, inda ake zuwa musuluntar da mutanen nan wani lokaci in aka je za ka ga ba wani abu bane, homo ne da ɗan sabulu da ɗan kaza duk da a raba musu, sai ga mutane kawai sun ce su za su musulunta. Homo da sabulu ba ko wani abu ne mai yawa ba. To amma sai ka ga wannan ɗin ma sai ya zo wata ran ya gagara. Tsohon riga ma a ce jama'a taimaka da tsohon riga ba mu sabbin musulunta, kowa ya ce a shi gaskiya rigansa ba ta yi tsufa ba. Saboda haka jama'a wallahi tallahi in ba mu tashi ba, kun ga sahabban nan aikin da suka yi ne yasa ba za mu iya kama su ba. Sai sa annabi ya ce la tasubbu ashabi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahban ma balaga mudda ahdihim wala nasifa. Wallahi inda ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen Uhud na zinare ba zai kai tafin sahabi ba. Saboda shi sahabin nan ya bayar da wannan abu a lokacin yana da tsananin buƙatan wannan abu, kuma ya bayar ba dan yana neman a bashi komai ba, ba dan a bashi tallafi ba, ba dan a bashi guduma, ba dan komai ba, sai dan zallan addinin ne yake damu tsaka. A zamanin sahabban nan akan samu mutum rigansa ɗaya ne tal, kai ba zamanin sahabbai ba, shekara 30 baya a garin da muke din nan masu riguna uku hudu ba su da yawa, riga kawai wannan nasawa. To amma kaga yanzu kana da sai sun kai 30, amma za a ce ka bayar da wanda za a kai mu waɗanda suka samu bin musulunta dan a ƙarfafe su ne fa akan musuluncin, amma kana jin yashin ka ɗibi sai uku sai biyar ka bayar, ba wai ana maganar ka kawo sabo ne ko ka ba da kuɗi ba ko kaza da sauransu. Mu dai a nan yankin mu musulunci karɓan sa yafi komai sauki. Yanzu ne za ku je ka ji an ce gari gaba ɗaya sarkin garin ya aminta za su musulunta, kuma abin da ku je bai wuce kuɗin je ne ka ɗan bashi ɗan 3,000 ɗan 5,000 ko ka ɗan saya ka haɗa masa da ƴar akuya da sauran shi kenan ba. Shi ai magana ya ƙare, ku zo ga wasu mutanen alheri, ku zo ku shiga addinin alheri shi kenan. Na ka tara jama'a nan ɗan abin da ku babba su ba wani abu ne mai omo ne mai sabulu ai ta munna. To jama'a malam yanzu kai a ce maka da mu samu masu kuɗi masu zuciya ko hukuma da suke da zuciya, ba sai an waye gari ba wani ma wani mai suna an ne ba, kowa ba sai mun musuluntar da shi. Saboda haka gaskiya al'ummar musulmi ko buƙatan waɗanda abubuwa mu riƙa nazari a kansu ko mu ɗauke su da mahimmanci. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in tasbirun kun yaƙuri wa tattaqu ka kiyaye dokokinsa fa inna zalika min azmil umur aya ta gaba.
إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون.
وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب في لوكاشين da Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi alƙawarin wato mutanen littafi da cewa la tubayyinunahu lin-nas, da ku yi bayani wa mutane hakikanin gaskiyan abin da ke cikin littafin, ku wala taktumuna, ba za ku boye shi ba. Nabazuhu wara'a zuhurihim, sai suka watsar da littafin nan a bayan bayan su, ko suka watsar da alƙawarin da suka yi tsakanin su da Ubangiji na cewa za su yi bayanin abin da ke cikin littafin nan filla filla. Washtarau bihi samanan qalila, ba su ma tsaya a haka ba, suka sayar da wannan wato abin da ke cikin littafin da ɗan kuɗi kaɗan. Saboda haka suka karɓi kuɗi kaɗan, suka bar amfani da littafin, suka watsar da shi, suka zama kawai sun mai da littafin wato abin biyan buƙatan kansu. Sai dai ka zo su ma addu'a ka ba su wani abu, amma ba za su maka bayani akan abin da littafin yake kunshe da shi ba na hukunce-hukuncen shari'a. Allah ya tafi bisa ma ishtar, sirda abin da suka yi na wannan kasuwanci na sayan wato dan abun duniya kadan da sayar da littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan wato ana gada hasarantarwa ne da barazana ga mutanen littafi wadanda suka karbi alƙawari a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akan cewa za su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunda an ambaci labarin annabi Muhammad a cikin littafinsu, an kira sunansa ba kai tsaye. Annabi Isa ya faɗa kai tsaye a cikin ba'd ismuhu Ahmad, akwai wani annabi da zai zo a bayansa sunansa Ahmad. Labarinsa a cikin At-Taura ya zo, mun karanta nassin abinda aka faɗa a cikin At-Taura a kwana uku ko hudu da ya gabata game da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa hirzan lil ummiyin, wanda nassi ne a cikin At-Taura. An faɗi sunan shi, an yi magana akan sahabbansa a cikin littafin At-Taura da littafin Linjila. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar rahma'u bainahum.
Walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar rahma'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah وَرِضْوَانَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ
subhanahu wa ta'ala yace Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika masaluhum fi at-taurat ay dhalika wasfuhum fi at-taurat wannan shine sifansu tun a cikin At-Taura, wa masaluhum fil Injil kuma sifansu kenan a cikin Linjila. Saboda haka har sahabbai ma ba annabi ba, an ambace shi a At-Taura, an ambace shi a Linjila. To wannan bayani da Allah ya yi a cikin waɗannan littattafai, ya yi alkawari da mutanen littafi cewa in annabin nan ya zo za su yi imani da shi. Sai kuma yadda, wa idza akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataytukum min kitabin
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري
قالوا kaga wannan aya ta gama tabbatarwa cewa duk an yi alƙawari da su. Wa idza akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina, tunda lokacin da Allah ya riki alƙawari daga wajen annabawa na banu Isra'ila cewa wa idza akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurun. An yi alƙawari da su cewa duk wani annabin da ya zo a bayansu za su yi imani da shi kuma za su taimake shi. Qala aqarartum wa akhadhtum ala zalikum isri, kun tabbatar da wannan alƙawari kuma kun rike ta da gaske ba za ku warware ba. Qalu aqararna, suka ce mun tabbatar. Allah ya ce fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidi, ku zama shaida kan cewa kun karbi alƙawari idan wannan annabi ya zo za ku yarda da shi kuma za ku taimake shi. Yahudawa sun yi ta ƙoƙarin a gamsar da mutanen Makka kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan cewa wannan annabin fa in yazo ba ku yi imani da shi ba wallahi za mu yaƙe ku. Saboda su Yahudawa a yanda suka karanta a littafinsu annabin nan zai fito ne a wannan tsibirin Larabawa a yanki mai yawan dabinai, saboda haka sun san haka a littafinsu. maza suka tafi wannan area suka babbaza kansu banu kainuka banu quraiza banu nadir duka suka je suka zazzauna suka mamaye yankin madina ta yadda in dai za a aifi annabin kawa aifo shi a cikin su shi kuma sai Allah ya yi wannan abu saboda kai fito da annabin a cikin laraba to fa su iya fadan cikinan sun san shi arifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san shi kamar yadda suka san wato ainihin ƴaƴansu amma da ya zama ba a cikin su yake ba sai suka kafirce saboda hasada da zalunci suka kiyarda da shi to saboda haka Allah ya ce idza akala Allahu mithaqa amithaqa usna wa idza akala Allahu mithaqa alladhina utul kitab tunda lokacin da Allah ya rike alƙawarin mutanen littafi la tu'minunna bihi la tubayyinannahu linnas sai za ku yi bayanin sa wato wa mutane wala taktumuna ba za ku koye lamarin annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ba su bayyana ba shari'an annabi ma suka koye ta tunda an samu cewa lokacin da wani yayi zina a cikin su wato suka ce hukuncin wanda yayi zina shine a shafa masa gawayi a masa dan dukuni ne a mammare shi a sake shi annabi yake ƙarya ne ba haka ake abin da yake a littafin ku shine a jefe shi suka ce ba haka bane annabi yake a kawo at-taura fa atubu at-taurati fatluha in kuntum sadikin ku zo da at-taura a karanta an kun kasance masu gaskiya suka taho da at-taura sai wani ya samu daidai ayan wurin he danne aka yi ta karatu ba a samu wurin ba sai ce annabi yake mene a wurin hannun ka daga ana daga sai ga nassin ya ce a jefin mutum to kaga an musu Allah ya ce su yi bayanin gaskiya abin da ke cikin littafin su wanda ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma hukunce amma duk sun boye ba su yi bayanin annabin ba sun ce ba labarin sa a littafin su hukuncen littafin ma sun zo sun canja kawai abin da suke yi shine suna sayar da littafin Allah kawai sai dai su ba ku lakani a cikin littafin ku ba su kuɗi shikenan abin da suke yi kenan ba za su taba zuwa su saka littafin su karance shi ma mutane su musu bayanin abin da littafin ya kunshe da shi ba wallahi ko littafin nasara yanzu da aka caccanja shi inda za a rinka sauke shi a cikin majami'u wasu za su shiga musulunci yanda kake ganin su a hakan ma an jirkita akwai ayoyi da dama waɗanda a cikin su suna magana ne akan tauhidi kai tsaye wasu suna magana ne akan sallah to amma yanzu yanda za mu saka wannan littafin mai ta karanta ya mun jira mun je har ƙarshe mun sauka zuwa da ayi wannan sai dai an zo ne kawai shi malamin coci dai ya deciding ya ce a bude sura na kaza shafi na kaza anan za mu yi karatu shikenan kai da kullun kana zuwa da shi sai inda aka canka maka nan ne kawai kai za ka yi abu amma ba za a iya saka littafin a ce to za mu fara yau tun daga farko to za ka rinka samun wuraren da za a rika kwashen ba malamin da ba zai iya ba da amsa ba domin za a rika masa tambayoyi dan da a je ji kai tsaye za su ji an ce gashi nan a nan a wani aya an ce ku shiga masallaci ku yi sallah raka'a hudu ko raka'a biyu da ruku'a da sujjada za su ce to malaya mu ba mu ne a nan ya ba a yi to ka gabari iya ba da amsa ba to suna nan irin waɗannan ayoyin a cikin littafin su masu yawa waɗanda suna buƙatar amsoshi wanda ba za su iya bayarwa ba an ce su yi bayani wa mutane kada su ɓoye Allah ce fa nabazuhu wara'a zuhurihim sun watsar da shi a bayan bayan su washtaru bihi samanan qalila sun sai da shi da ƴan kuɗi kaɗan wa bi'sa ma yashtarun annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man su'ila an ilmin fakatamahu waljima yawm alqiyamati bilijamin min nar wato wannan ana magana ne da malamai cewa kada su yadda su koyi da malaman yahudu da malaman nasara annabi ya ce duk wanda aka tambaye shi game da ilimi sai ya boye to da a masa ragama wato da wutan jahannama a bakinsa a ranar gobe kiyama duk wanda kaga an sa masa wato igiya na wuta a bakinsa har bayansa wannan malami ne da ya boye ilimi ana tambayarsa game da ilimi baya bayyanarwa yana boyewa domin son zuciyarsa ko don wata manufa daga cikin manufofi aya ta ƙarshe
la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم
الله ما أبغى تنسر كيت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا كذا كي تمان ودن سكي الفهر إذا أبند عن كباسو وما سكي سوء أبودي مسو akan abin da basu aikata ba فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب قد كتب زمان ذات تيري وعذاب الله سبحانه وتعالى ولهم عذاب عليم سند عذاب وانده كي اينهم واتو ميردني انام الله سبحانه وتعالى yana magana ne akan wato har ila yau yahudawa da suke gadara da addinin da suke alhalin kuma ba sa bin sa yadda Allah madaukakin sarki ya saukar musu mun ga irin gwagwarmaya da aka yi ta yi da su da annabi Musa wanda shine yazo da attaura dai gaba daya kuma gashi yanzu mun yi bayanin yanda suke kauce ma attaura yanda suke koye hukunci hukuncin shari'a na attaura amma kuma idan an zo ana magana akan suwaye ne mabiya a taura suwaye ne mabiya annabi Musa ya su rika gwada kansu suna cewa ai mu ne mabiya a taura mu ne mabiya annabi Isa alaihi annabi Musa alaihi salam alhalin kuma ba sa yin aiki da abinda a tauran ta fada ba sa yin aiki da abinda annabi Musa alaihi salam ya zo da shi ladan abba zake cewa ta'alahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam an shay'in fakatamuhu iyya annabi ya tambaye su wani abu sai suka koye wa akhbaruhu bighayrihi suka bashi labarin da bashi ne ba fa kharaju qad arawhu an qad akhbaruhu bima sa'alahum anhu wastahmalu bidhalika ilayhi sai suka fito wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna gwada cewa ai sun bashi amsan abin da ya tambaye su kuma suna so annabi ya jinjina musu akan cewa su masanan attaura ne dan an tambaye su akan attaura kuma sun yi bayani akan su wa farihu bima utu min kitmanihim ma sa'alahum an hukuma suka rika jin dadi na koye abinda aka tambaye su daga kansa kan cewa lalle annabun nan da jama'an sa ma basu san attaura ba tunda gashi sun tambaye mu mun ga musu ƙarya kuma su sun zauna akai suna ganin cewa wannan shine hakikanin abin da yake ainihin wato na attaura haka an rawaita hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya yarda da shi yace anna rijalan min al-munafiqina fi hadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu idha kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-ghazwi takallafu an وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم واتو منافقين sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an fita yaki sai su kifuta tare da manzon Allah ko su zauna a gida su rinka kuma jin farin ciki da zaman su da suka yi fa idza qadama rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ghazwi idan annabi ya dawo daga yaki tazaru ilayhi wa halaku sai su su kawo hanzari kuma suna rantsuwa cewa wallahi matsaloli ne suka faru ba mu jin dadi ne ba mu da lafiya ne wa ahabbu an yuhmadu bima lam yaf'alu kuma suna son a rinka yaba musu a rinka ainihin jinjina musu akan abin da su ba su aikata ba akan abin da suke fadan nan ƙarya ne sai Allah ya saukar da aya yace la tasabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu wadanda suke alfahari da abin da an ka ba su wato kada su yi tsammanin cewa da su tsira a wajen Allah subhanahu wa ta'ala daga azaba wanda suna son a rinka yaba musu game da abin da ba sa aikatawa ala tasabannahum bi mafazatin min al-azab kada kai tsammanin cewa za su tsira daga azaban Allah subhanahu wa ta'ala balla budda lahum minhu dole ne sai an dandana musu azaba tunda ƙarya suke fada kuma suna gwada cewa gaskiya suke fada ko ƙarya suke aikatawa suna gwada cewa gaskiya suke aikatawa alhalin in sun koye wa annabi ko sun koye muminai ba za su iya koyewa wa Allah madaukakin sarki ba walahum azabun alim suna da azaba wanda yake ne da dadi za mu tsaya nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan sa abinda muka yi shi ne kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya samu tarayya cikin lada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala